wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, assalamu alaikum, barka da zuwa shirinmu na yau. Na fata mai sauraro kana cike da godiya da kuma farin ciki ga Ubangiji domin ba mu zarafi na kasancewa cikin masu sauraro. A shiri na yau muna tare da Pastor Daniel Chiroma Jr. da shiri na gari ya waye. Pastor Audu da Pastor Jonathan Dauda su ma suna shirye da fili don sujada da kuma fili don guzuri. Mai sauraro sai a yi ƙoƙari a kasance tare da mu. Sunana Ishaya Zakariya, ina maka maraba da sake saduwa da kai.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a wannan fili na gari ya waye. Kamar kullun dai mai gabatarwa shine Pastor Daniel F. Chiroma. Muna so mu sake dorawa a kan wannan bincikenmu da muna yi a makonnin da sun wuce. A makon da ya gabata dai mun gama darasinmu a kan shaidan da Alkur'ani ta bayar kan littafi mai sarki. Yau kuwa za mu dora a kan wata darasi wadda tana cewa shaidan da Alkur'ani ta bayas game da ita kanta. Menene Alkur'ani ta faɗi game da ita kanta? Shi ne za mu yi nazari a cikin wannan shiri da ke gaba. Don haka za mu bidi nufin Allah. Ubangiji mun sake zuwa, ka albarkaci mai sauraro. Ka yadda, ka wayar da idanunmu mu gane gaskiyarka. Mu bi ta sau da kafa domin mu kai ga tsira. Ka albarkace mu duka. Domin mun roka ta dalilin darajan Isa mai cetonmu, amin. Sau da yawa mutane sukan dinga tambayoyi kan Alkur'ani mai girma, kamar haka, shin Alkur'ani wata littafi ce daban da littafi mai tsarki? Idan ba daban bane, to menene dalilin zuwanta? Kuma ita Alkur'anin nan tana kwaiza wata addini ce daban da wadda littafi mai tsarki ke kwaizuwa? A wannan bincike za mu duba mu gane abinda Alkur'ani ta faɗi game da ita kanta. Don haka za mu fara da wannan tambaya, menene Alkur'ani? Ita Alkur'anin menene ita kanta? So za mu duba a cikin Alkur'anin da kanta a sura uku na Alkur'ani aya bakwai. Sura uku aya bakwai, wato suratu Al-Imrana kenan. Sai yana cewa, shi ne wanda ya saukar da littafi gare ka, daga cikinsa akwai ayoyi bayanannu, su ne mafi yawan littafin, da wasu kuma da ba a bayane suke a sarari ba. To, amma wadanda yake a cikin zukatansu akwai karkata, sai suna bin abinda ba a bayane suke a sarari ba, domin neman yin fitina suna neman fasararsa, kuma babu wadda ya san fasararsa, wato tawilinsa kenan, face Allah. Kuma matabbata a cikin ilimi suna cewa mun yi imani da shi, dukansa daga wurin Ubangijinmu yake, kuma babu wadda za ya gane sakon sai dai mutane masu fahimi ko ma'abotan hankula. So wannan aya tana nuni da cewa Alkur'ani dai littafi ne da aka saukar wadda ke da ayoyi bayanannu mafi yawa, tare da wasu kuma da ba a bayane suke a sarari ba, kuma babu wanda ya san fasararsa sai Allah, babu kuma wanda za ya gane sakon sai dai mutane masu fahimi ko ma'abotan hankali. Wannan dai ba tana nufin ba za a taba gane fasararsu ba ne gaba ɗaya. Ayan ta ce Allah ya san fasaran, kuma mutane masu fahimi ko ma'abotan hankula za su gane sakon. ba son ko nufin Allah ne bane ya bada sako kuma wanda ya bashi sakon ya kasa gane sakon. Idan ko haka ne to menene amfanin sakon? Domin Allah ya sani fasararsu na da wuya sai ya cewa Annabi Muhammad da cewa a cikin suratu Yunus wato sura 10 na Al-Qur'ani aya 94 da 95 din nan yace to idan ka kasance a cikin shakka daga abinda muka saukar zuwa gare ka sai ka tambayi wadanda suke karatun littafi daga gabaninka lalle ne hakika gaskiya ta je maka daga Ubangijinka domin haka kada ka kasance daga masu kokanto kuma kada ka kasance daga wadanda suke karyata game da ayoyin Allah har ka kasance daga masu asara ka gani anan saboda waɗannan ayoyi kamar yadda mun gane a cikin Al-Qur'ani akwai ayoyi da suna bayane kowa zai karanta ya fahimta akwai ayoyin da kuma suna da wuyan fasaha wato boyayyu ne ba a gane su domin hakan nan Al-Qur'anin yace amma ma'abotan hankula za su gane fasararsa domin fasaran yana wajen Allah idan mutum ya mai da hankali yayi nazari to Allah zai bayyana masa fasaran zai gane don haka ba wai ya nuna kawai waɗannan wuraren da ba a gane ba za a gane su samsam bane idan ko ba za a gane su to ina amfanin da yasa Allah ya sauko da su Allah ya sauko da su domin yana da sako ne wa jama'arsa don haka shi yasa anan din aka gargade Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa to idan yana da shakka akan abin da aka saukar masa ko kuma bai fahimta ba to ya tambayi waɗanda suke karatun littafi a gabaninsa wato akwai fasaran cikakke cikin littafi mai sarki so babu wani sako da an saukar da ita da babu fasararta so a cikin Al-Qur'ani wato a takeice idan ka karanta baka fahimta ba to karanta littafi zaka samu fasara domin littafi mai sarki ya bayyana komai dalla dalla kuma ga ma'abotan hankula da masu fahimin nan tana nufin cewa waɗanda basu fahimci ko kuma basu da sani akan wannan ayoyin masu wuyan fasara ko kuma waɗanda ba a bayane suke a sarari ba ayan Al-Qur'ani ta ce kuma ba mu aika a gabaninka face mazaje muna yin wahayi zuwa gare su ku tambayi ma'abotan ambato wato mutanen da aka bai wa littattafan sama yahudu da nasara idan kuna kasance ba ku sani ba in ji suratu annabiya wato sura 20 na Al-Qur'ani mai girma aya 7 sura 21 aya 7 na Al-Qur'ani mai girma yana gargadi ga musulmai cewa idan ba su gane wahayin da aka sauka ba to su tambayi mutanen wato ma'abotan ambato wato waɗannan ma'abotan ambaton su ne mutanen da aka bai wa littattafan sama wato yahudu da nasara wato yahudawa da krista kenan wato an ba su littattafan sama idan akwai inda musulmai ba su gane ba a cikin Al-Qur'ani mai girma to su tambaye mutanen littafi so ma'abotan hankula ko masu fahimi su ne ma'abotan ambato wanda muka gani a cikin wannan aya wato yahudu da nasara kenan to me yasa yana da wuya a gane wasu bangarori na Al-Qur'ani saboda ita Al-Qur'ani takaitacciyan abinda ke cikin littafi ne domin ta zama da saukin hada cewa in ji sura 87 na Al-Qur'ani aya 8:9 sura 87 aya 8:9 yace kuma za mu saukake maka al'amari zuwa ga shari'a mai sauki saboda haka ka tunatar idan tunatarwan za ta yi amfani wato ana gaya wa annabi cewa za a saukaka mishi abinda aka saukar mishi domin ya tuna wa mutane in an ce a tuna wa mutane wato dama abin yana nan ana tuni ne so tunin ana tuna musu ne abinda littafi ya riga ya fadi tun farko shi yasa sura 54 aya 17 na Al-Qur'ani tace kuma lalle ne hakika mun saukake Al-Qur'ani domin tunawa to shin akwai mai tunawa ka gani Al-Qur'ani ta fadi gaskiyan shi ne ita Al-Qur'ani an saukake ta ne maganar littafi mai sarki ne an saukaka ta so don haka idan akwai inda ba gane ba sai a koma cikin littafi mai sarki inda take da cikakken bayani annan za mu dasa aya mai sauraro sai mako mai zuwa za mu dora daga inda mun saya. Allah ya albarkaci mai sauraro ya ba mu fahimta a cikin wannan fili na gari ya waye. Za mu yi addu'a. Mun gode maka Allah da ka ba mu dama mu yi nazari yau. Ka ba mai sauraro fahimta, ka cika mu da haskenka, ka yi yadda ka nuna mana hanyar tsira. Mun roka ta dalilin darajan Isa mai cetonmu. Amin.
Mai sauraro, barkanmu da warhaka. Na fata kana kusa da akwatin rediyonka domin sauraron kalmar Allah. Ni ne mai suna Pastor Dauda Jonathan Tanko. Za mu yi karatu cikin littafin Ibraniyawa. Ibraniyawa sura 11 aya 32. Yana cewa, me zan dada cewa fa? Gama zarafi za a yi mani kaɗan in ba da labarin su jidauna da Baraka, da Shamshuna, da Yaftaha, da Dauda, da Samaila, da Annabawa. Kan magana daga daraja zuwa kaskanci. Mu yi addu'a. Allahmu mai rai, mu yi godiya. Ka ba mu wata zarafi kyakkyawa domin mu yi muwafaka a cikin kalmarka. Dukan su wanda ke tsauraron waɗannan kalmomi, bari su yi albarka cikin rayuwarmu. Mu roki wannan albarkacin jini Yesu shine mai cetonmu. Amen. Daga daraja zuwa kaskanci. Zan so mu yi hira a cikin littafin Alkalawa sura 13 har zuwa sura 16, wato labarin Samson dan Manowa. Samson, ubangijin Allah, lokacin da yayin Isra'ila su yi kuka ga Allah, sun juya ma Allah baya, sai abokan gabansu suna gasa musu azaba. Domin wannan sai suka yi kuka ga Allah, ina ne taimakon mu za ya fito? Wane ne za ya cece mu daga hannun abokan gabanmu? sai Ubangijin Allah ya ji kukan Isra'ila, ya tanada musu wani mai suna Samson dan Manuwa domin ya tafi ya kwaci yanci yayin Isra'ila ciki wannan wahala. Wato, labarin Samson sananne labari ne, an yi shi mutum ne na musamman wanda za ya saya a tsakani domin ya ceci waɗanda suna cikin damuwa. Samson, saboda rashin hakuri, bai mori matsayinsa na kasancewa Samson ba, ya zo ya taraza kansa maimakon ya yi abin da Allah ya aike shi ya yi. Ya shiga cudanya da matan duniya, ya shiga tsoyayya na mata, wanda labarin Samson labari ne na tausayi. Kamar yadda mun sani, da ya rungumi tunani na mata, maimakon Samson ya kasance mutum mai daraja murzaje, ya zama mutum mai kaskance. Samson ya yi abin a zo a gani, ya yi yaki da kashi na zaki, ya kashe mutane. Samson ya yi amfani da karfinsa har mutane suna jin tsoronsa. Amma da ya shiga cudanya da mata, har ya bayyana waccan nan mace mai suna Dalila asirin karfinsa. Ya ce, asirin karfina, ba a taba aske mini sumana ba, idan an aske mini sumana, to nan ne asirin karfina za ya kare. Jama'ar Allah, sau da yawa idan mun shiga tsoyayya da matan duniya ko kuma da duniya, yakan kai wani lokaci da mukan bayyana asirinmu, wanda shi ne yakan sa ya zai zama hanyar da za mu mutu. Samson da ya bayyana asirinsa, Samson ya zama abin tausayi. An kashe Samson, an kwakwalo idanunsa, ba za ya iya yin tafiya ba. Samson ya zama bawa, mutumin mai daraja wanda Allah ya yi shi da daraja, cike da karfi, cike da asirin nasara. Amma saboda soyayya da mata, Samson ya bayyana asirinsa. Menene nake so mu koya daga rayuwar Samson? Jama'ar Allah, a wannan lokaci, yayin da muna jin waɗannan kalmomi, sau da yawa Allah ya kai yi mu da daraja sai mu kaskantar da kawunarmu. Wani lokaci za ka ga wani shi sarki, amma za ka gan shi ya ji ya coku da shan giya, wanda a ƙarshe yakan ringa tafiya yana faduwa, yana jin rauni, wani ma za a daga shi ne a kai gida. Sai ka ce ba mutum mai daraja ba, darajan shi yakan bi ya sauka ya fadi a gaban kanana yara. Wani misalin kuma, wani idan an kama shi da kwarto, za ka gani da shike yana da daraja, amma abunda ya aikata yakan rage mishi karfi. Sai ka gani karamin yaro ya dauki hannu ya buga shi da shi, wannan ya dauki hannu ya buga shi da shi, domin ya aikata abunda ya rage mishi daraja. Muna da daraja a gabanmu, sarakuna mu mayar da darajanmu. Mu mutane mu menene daraja da Allah ya yi mu da shi da ba wuya mu bar shi? Rashin gaskiyar mu a gaban mutane ma yakan rage mana daraja. Sau da yawa wani lokaci, wani yakan saci kaya, idan ka saci kaya yakan rage maka daraja a gaban mutane. Domin wannan yan uwa, menene darajan da kai Allah ya yi ka da shi? Ka yi kokari ka kasance da shi, ka martaba shi, domin yana da amfani, yana da muhimmanci sosai. Kada mu yi rayuwa kamar Samson na rashin hakuri. Ina iya yiwuwa kai labarin Samson ya sa kai ma kana nan kamar Samson na yanzu, cudanyanka da mata ne, wanda kana gani karshenka hallaka ne. Samson ya zama mutum mai tausayi, an kwakulo masa idanu, har wanda ya mutu tare da mutanen Filistiyawa. Yan uwa, kai kana da shauran zarafi, baka riga ka lalace kamar Samson ba, ka dawo ka nemi Ubangiji. Tun yanzu yana samuwa, Ubangiji yana saye. Idan ka mika zuciyarka, za ya tsarkake rayuwarka, za ya canza ka, ya raba ka da wannan munguwar zunubi wanda ta manne maka. Shi yasa littafin Yohana ta fara sura 1 aya 9 yace, idan kun fadi zunubanku, ni Ubangiji mai alkawali ne, da zan gafarta in manta da duk wani rayuwanka na baya. Kana shirye domin Ubangijin Allah ya gafarta maka? Yanzu ne lokaci. Kada ka yi tunani kai nisa, kada ka yi tunani kai ne karawan garinku ko kai ne karawan garinku duka. Kada ka yi tunani an riga an sanka kamar barawo, kana da shauran zarafe. shi ya sa littafin Ishaya sura 1 aya 18 ya ce, ku zo mu yi bincike tare, ko da zunubanku sun yi baki kamar bakin tukunya, ni Ubangiji mai jinkai zan gafarta, ba zan tuna da ayyukanku na da ba. Mai sauraro, ka zo Ubangiji na kira, shi ne za ya wanke ka kadai. Ba za ka tafi wani wuri ka samu gafaran zunubanka ba, ba ka da inda za ka je ka samu tsakewar rayuwa sai dai wurin Ubangiji. A ƙarshe Samson ya tuba, yan saka sunansa a cikin waɗanda sun tuba, domin abin da ya yi ya gane bai yi daidai ba. Kai me zai hana ka ka tuba? Me zai hana ki ka tuba? Idan wannan shi ne ke cikin zuciyarka, Allah ya baka dama domin mu furta zunubanmu, domin mu samu gafara tun da shauran lokaci. Ubangijin Allah ya maka albarka yayin da muna ɗaukar wannan kudure. Mu yi addu'a. Ubangiji, mun yi godiya, ka yi magana da mu game da asirin daraja zuwa kaskanci. Sau da yawa ka yi mu da daraja, amma yanayin rayuwarmu mukan shiga wadansu rayuwa na shagulgula wannan duniya, sai mu kaskantar da rayuwarmu. Sai ka ce ba mutane da ka yi su cikin daraja ba, sai ka ce ba sarakuna ba, sai ka ce ba mutane na musamman ba. Ubangiji, ka yarda ka koya mana yanda za mu yi rayuwa ta dalilin kalmomin nan, mu zama mutane masu daraja a gabanmu da daraja daga cikin gidajenmu har anguwanmu. Idan mun samu wannan daraja, sunanka zai samu daukaka. Mu roki wannan albarkaci Yesu shi ne mai cetonmu. Amen.
Kana da wata dama domin ka sake tsara rayuwarka. Wataƙila a can baya ka yi rayuwa mara kyau, ko kuma kin yi rayuwa mara kyau. Wataƙila akwai matakai da ka kasa ɗaukawa domin ka samu nasara a rayuwarka. Har abin ya kai a yau kana cizon baki, kana da na sani. Wataƙila kin taɓa ɗaukar rayuwa mara kyau, kai tarayya da wanda bai kamata kai tarayya da su ba, har wannan ya kawo ɓatawar rayuwarka. Wataƙila a yau kana cikin matsayin da bai kamata da kana cikinsa ba. Idan ka dubi baya, za ka ga abokanka, ‘yan uwanka, aminanka sun yi gaba fiye da kai, amma kai kana nan kana shure-shure. To, ina mai ce maka a yau, kana da dama domin ka sake tsara rayuwarka. Idan ba ka mutu ba, kana da sauran bege. Yana yiwuwa ka yi kurakurai da yawa a cikin rayuwarka a lokuta da suka wuce, ko kuma a shekarun baya da suka wuce, sa'ad da kake girma, ko ko sa'ad da kake gurin aikinka. Wataƙila ma an kore ka a aiki saboda wani laifi da kai. Wataƙila an salame ka daga aiki domin baka kasance da takarda mai kyau ba. Wataƙila kin yi rayuwa kin yi ciki nema a gida har kika haifu sai ya hana ki zuwa makaranta. Wataƙila aurenka ya mutu, ko kuma aurenki ya mutu. A yau ina cewa irin waɗannan kurakurai sun zo ne saboda ka yi tarayya da mutanen da bai kamata ba, ko kuma ka ɗauki wasu ƙudurori ko ko wasu shawarwari waɗanda suke munana ne. To, ka tuna a yau, ba za ka iya canza abin da ya riga ya faru jiya ba, amma za ka iya sabunta rayuwarka a yau, domin Allah ya baka wannan damar. Bai kamata ka kasance a yau kana ta kuka, kana wayo da na sani saboda abin da ya faru jiya ba, domin abin da ya faru jiya ya kasance a gidan jiya ne. Ya kamata ka buɗe zuciyarka, kai wa kanka gafara, sa'annan kai wa waɗanda suka kasance sun sa ka a cikin irin wannan rayuwar, su ma kai musu gafara. Domin idan ba kai musu gafara ba, wannan ɓacin zuciya da ɓacin rai zai kasance a cikin tunaninka, har ba za ka iya hangan gaba ka ga me za ka yi da rayuwarka a nan gaba ba. Saboda haka, kada ka bari abin da ya faru jiya ya durƙusar da kai. A'a, ka tashi tsaye, domin akwai gaba mai yawa da ya rage. Idan ko kai tunani akan gaba mai kyau, to za ka manta ma da abin da ya taɓa faruwa jiya. Yau da gobe za ka ga cewa mutane suna mamakin cewa, ashe ba wannan muke gani da aka durƙusar da shi ba, yaya aka yi yau gashi ya tashi? Kamar yadda na ambata, idan baka samu karayyar zuci ba, idan ka kasance da bege a cikin zuciyarka, to ba da daidaya ba za ka sake tashi. Idan ka yunkura, za ka sake tashi, domin idan ka yi hasarar rayuwa a kwanaki da suka wuce, yau za ka sake sabunta rayuwarka. Ka tuna, Allah da hannunsa zai iya share abu da ya riga ya gabata mara kyau a rayuwarka. Zai baka damar domin ka sake gina rayuwarka. Yau shine lokacin da za ka sake fara wannan ginin. Wannan shawara ta fito ne ta hannun Malam Abu Dawaki. anan zamu wadasa aya. Paso audu mungode da wanan guziri. Mai sauraro idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a ko wata shawara akan shirin da an fito sauraro, sai a tuntube mu. A rubuta mana wasika zuwa ga adireshin email namu awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro, na gode maka da bamu zarafi kasancewa tare da kai a shiri na yau. Mun gode maka. Ina kuma godiya zuwa ga wadda sun talafa a shirin, kamar shi Pastor Daniel Chiroma Junior, Pastor Audu Eruwa, Precious Jura, duka muna ce muku mun gode. Ina kuma nuna godiya zuwa ga sauran abokan aiki na anan, kamar Omolayo Olushola Jagade, Eze Elewemci, da kuma Pastor Ibrahim Ishaku Giyan. Ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina so mai sauraro ka tuna da cewa ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan jin yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada ka manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayewar gari, da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.